an fara gudanar da muhawara a taron majalisar ɗinkin duniya karo na 78 a yau Talata mai taken saki gina amana da haɓaka haɗin kai na duniya. Ƙara ɗaukar matakai kan ajandar 2030 da muradin ci gaba mai ɗorewa na samun zaman lafiya, wadata da ci gaba ga kowa. Shugaba Akufo-Addo zai gabatar da jawabi ga majalisar a madadin Ghana gobe Laraba 20 ga watan Satumba 2023. Ana sa ran zai amfani da wannan damar wajen nuna matakan da gwamnatin sa ke dauka na aiwatar da dukkanin muradun ci gaba mai dorewa guda 17 na majalisar ɗinkin duniya. Da yunkurin da kasar ke yi na farfado da tattalin arzikinta da ya tabarbare sakamakon annobar COVID-19 da kuma yaki tsakanin Russia da Ukraine. Manazarci kan harkokin siyasa da al'amuran yau da kullum Yunus Alauddin Obanjo na fatan shugaba Akufo-Addo zai bayyana matsalolin da al'ummar Ghana ke fuskanta gaban majalisa ko ta samu tallafi.
Muna fata duk gaskiya game da batun yanayin kasar Ghana, lamarin tsaronmu, tattalin arzikinmu da irin koka wanda yake mazauna ke yi, akwai bukatar shugaban kasa Nana Addo Akufo-Addo ya kaddamar da duka gaban majalisar ɗinkin duniya. In ya so a duba yanda dai wani tallafi ne, wani shawara ne ko wani abin da yake da bai domin kasar Ghana ta samu ci gaba wanda yake ya dace. Baka ba sai zo kaman kowani bana ana zuwa, amma sakamakon wannan tafiyan da ake ba mu ganci ta cikin Afrika.
Batun dumamar yanayi na daga cikin manyan lamari da za a tattauna a taron, musamman yanzu da duniya ke matsawa daga 2.6 zuwa 2.8 ma'aunin centigrade na zafin rana a ƙarshen karni na 21. Kuma manufar majalisar ɗinkin duniya ce ta nemo hanyoyi da shugabannin duniya za su yi aiki don iyakance dumamar yanayi zuwa 1.5 ma'aunin centigrade. Mataimakin daraktan bincike a cibiyar sauyin yanayi da tsaron abinci Muhammad Jafar Dankwabiya ya ce zai so shugaba Akufo-Addo ya gabatar da matsalolin kwararowar 'yan gudun hijira daga makwabta da ke tashin hankali da ke da alaka da dumamar yanayi, wanda ya ce yana sa yunwa.
Rashin zaman lafiya da tabarbarewan tsaro da yake samun garurukan da ke makwabtan Ghana ba kawai kansa yi bane, tana da alaka da wannan dumamar yanayi da muke fuskanta. Saboda dumamar yanayi da ko sakin yanayi da muke gani yana kawo yunwa, har in kasa kuma ta rasa abinci da sanadiyar rashin ruwan sama, to zaka ga mutum na neman wani mafita daban da ba koda bai dace. Dole ne shugaban kasa yayi batun kasan Ghana da kanta. Sakin yanayi ya sa yau kamar shekara 3 ko 4 kenan manoma na rasa abincin su saboda rashin adari ko yawan hadari. Amma abunda ban tama ya shugaban kasa ya manta bai kira ba shine irin neman zinariya ba kan hanyarta ba, wanda aka fi sani da galamsi. Irin aikin da su suke yi su ga an magance shi, in akwai an samu masalan an iya an magance, in ba a magance ba menene masalan, dole ne ya gaya ma wannan tarun da zai sai gaban su yayi wannan magana.
Shugaba Akufo-Addo ya samu rakiyar ministan harkokin waje Shelly Ayuko Bokri da jami'an fadar shugaban kasa da na ma'aikatar harkokin wajen kasar. Zai dawo gida ranar Laraba 27 ga watan Satumba 2023. Kuma mataimakin shugaban kasa Alhaji Dr. Mahmudu Bawumia shine zai yi aiki a madadin sa kamar yadda doka ta 60 cikin baka 8 kundin tsarin mulki ta tanada. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.